لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi barkanmu da saduwa a wannan yammaci na 15 ga watan Ramadan hijira ta 1445 wanda ta yi daidai da 25 ga watan 3 shekara ta 2024 ta miladiya yau zamu yi majalisi na 15 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci na Al-Furqan a cikin watan Ramadan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a yau zamu tashi aya ta 63 ko yas'alukan nasu ani sa'a 64 amma ga tambayoyi da aka turo wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai amfani Allah ya ji kan hajjia amin malam mutun ne yake tuki sai ya bugi kafiri bisa kuskure har ya mutu shin mutun zai yi azumin wata biyu ko da kafiri ne idan kafirin da ake ba kafirin adawa bane bi ma'ana ba kafirin da wato ake cikin halin yaki tare da su ba to wannan in dai kafirin amana ne ana zaman lafiya da shi ana zaune tare zai yi kafara domin ayar Allah ta Allah madaukakin sarki ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqaba idan mutumin yana daga cikin mutane da yake akwai alƙawari tsakanin ku da su to za a biya diya da kuma kafara to wannan zahirin sa akan mutane ne waɗanda suke ba musulmi ba amma ko musulmi ko ba musulmi ba wanda aka kulla zaman amana tare da su to suna da haƙƙin a yi musu kafara idan an yi kisan kuskure amma wanda yake zaman adawa ake yi da shi gaba ake yi yanzu kamar halin 'yan Falastin da 'yan Isra'il ko kuma mu a nan irin waɗansu akwai ƙabilu na waɗanda ba musulmi ba da sun mayar da musulmi abokan gabansu da idan ma suka gansu a hanya ana ganin alamar cewa wannan musulmi ne fito da shi za a yi daga cikin mota a kashe shi to irin waɗannan mutane idan ma mutum ya buge su bisa kuskure ba zai yi kafara ba saboda tsakaninsu da musulmi sun zamanto adawa ne sun halatta jinin musulmi ba su kiyaye alƙawarin zaman lafiya tsakaninsu da musulmi ba to don haka sun zamanto farkon ayar kenan fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'mina ko da musulmi ne amma in yana cikin mutane waɗanda suke abokan gaba ne ga musulmi to in an kashe shi ba za a ba shi diya ba sai dai za a yi kafara fa tahriru raqabatin mu'mina kaga ba a yi maganar diya ba amma idan wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq kaga anan sai aka yi itlaqi ba a ce wa huwa mu'min ba dan a yi ishara zuwa ga umum kuma wannan shine abinda Malik rahmatullahi alaihi ya riko da shi akan cewar wato kafiran amana idan mutum ya zamanto sanadiyar rasuwar su bisa kuskure to suna da haƙƙin diya kuma rai ne mai alfarma saboda haka za a yi masa kafara tunda ita kafara saboda mutum ya zamanto ya zubar da wato rai ya zubar da jini wanda yake mai alfarma a wajen Allah tabaraka wataala to sannan wannan yace malam Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya gafarta musu amin wa zai iya auren matar wa zai iya auren matar kaninsa bayan ya mutu eh zai iya yi zai iya babu laifi wata kila yaji an ce sayyidina Uthman bayan Ruqayya ta rasu an aura masa Ummu Kulthum to kamar yanda mutum zai iya auren ya in ta mutu ya auri kanwa haka zalika wa idan ya mutu kani zai iya auren matarsa eh babu muharram babu haramci a tsakankanin su kuma babu wani abu wanda zai sanya gaba babu abu wani abu wanda zai sanya gaba a tsakankanin su bal la'alla wannan ma zai zamanto sanadiyar kula da ƴaƴan sa ne saboda za ta zamanto a matar a zai zamanto kan cewar ƴaƴan sa da wansa ya bari sun zamanto tare da suna gidansa a gidan uwarsa tare da uwarsa sai zamanto yafi isa matuƙa wajen kula da su to sannan wannan yace assalamu alaikum ina roƙon Allah ya ji kan iyayenka amin malam mahaifiyar mu tana da zafin rai da rashin hakuri a cikin mu babu wanda bata saka ya rabu da matarsa ba saboda wani dalili karami yanzu haka akwai ɗaya daga cikin mu yayi abin da take so amma yana son mayar da matarsa tace sai dai yayi wani auren ko kuma babu shi babu ita kuma ba mai iko ne ba akwai wanda yanzu yayi aure a kalla sau uku ina mafita nagode Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana eh to wannan sai ku bi ta hanyar waɗanda take jin maganar su na daga malamai da dattijai da ƴan uwanta wanda za su nuna mata kan cewa abinda take ba daidai bane abinda take ba daidai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri Allah ya ji kan uba da ya taimaki ɗansa akan yayi masa biyayya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan uban addu'a to uwa ma haka Allah ya ji kanta in ta taimaki danta akan yayi mata biyayya menene ta taimaki danta ai kan yayi mata biyayya kar ta tsora masa abin da ba zai iya ba ko kar ta tsora masa abin da zai tsananta a gare shi mutum yana son matarsa ba abin da ta yi masa haka kawai dan wani yana takama cewa shi uba ne ko ita uwa ce ta zo ta ce da sai ya saki matarsa wannan shine zai sa wato akai dan ya zuwa ga shiga cikin halin saba ma iyaye a cuce shi duk wanda ya saba ma iyayensa an cuce shi to idan ya zamanto abin daga wajen iyayen ne to wannan ta zamanto masifa kuma ba su samu addu'ar manzo sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka kada ya saurin sakin matarsa ya bi dukkan matakai na waɗanda za su shawo hankalin uwar wani mutum ya taba zuwa ya tambayi Imam Ahmad cewar mahaifinsa ya umarce shi da ya saki matarsa yace to idan mahaifinka kamar Umar ibn al-Khattab ne kai biyayya a gare shi saboda an san ba dan son zuciya zai yi ba ma'ana kenan idan dan son zuciya ne kawai yayi wato nan wajen biyayya ba ta hau kanka a kansa ba sai dai duk da haka ba ana nufin kai masa tawaye ba ai idan suna da illa eh zan zo kan wannan aran ba yace akwai matan da ba sa girmama iyaye wannan haka yake wato idan ya zamanto babu wani laifi mutum yana da wani lafiya da matarsa tana isa matuƙa wajen biyayya gare shi daga iyayensa da mahaifinsa da matarsa kawai saboda wani dalili wanda yake na rashin so a cikin zuciyar mahaifin ko mahaifiyar a ce sai an rabu da matar ba tare da wani laifi ba to idan bisa son zuciya ne mafhumin maganar Imam Ahmad da'a ba ta zamanto wajiba ba sai dai kamar yanda naga ni a cikin bayanin a babban malami Sheikh Abdul Aziz bin Baz Allah ya ji kansa yake cewa duk da ba wajibi ne ya da'a a gare shi ba to bai kamata bai halatta ba ya fito ya nuna ma iyayen wato sabani iri-iri da tawaye bal wajibi ne ya dauki matakai ya bi ta hanyar makusanta ga iyayen da dattijai da manya da malamai kan su janyo hankalin iyaye amma idan sun yi umarni kan mutum ya bar matarsa saboda mummunan halinta ko saboda tana mugustama ba ta biyayya ga nasa iyayen tana mugusta a mu'amala tare da iyayen to wannan biyayya gare su ya zamanto wajibi domin yana daga cikin wato ihsani da albirru yana daga cikin nagarta ga iyaye kuma abu ne wanda suka nema yayi wanda yake a cikinsa akwai tsira a gare shi don rashin yi din halaka zai yi domin zai zamanto cewar yana gani matar tana abin da iyayen ba sa so kuma na saba ma iyayen amma ba zai iya hana ta ba wabitali sai ya zamanto shi kansa ya taimaka akan amugusta ma iyayensa wanda yake kuma wannan zai sanya shi ya zamanto ya aikata kaba'irud dhunub shine na uququl walidain saba ma iyaye to sai tambaya ta karshe da aka turo na'am wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh yace Allah ya kala wa malan lafiya da imani Allah ya ji kan magabata amin yace Twitter yanzu mutanen da suka yi register monetization suna biyan su ta hanyar saka talla a karkashin tweet da mutun yayi iya adadin mutanen da suka ga wannan talla dake karkashin tweet naka iya yawan abun da zaka samu to malam a cikin waɗannan tallace-tallacen suna suka talla na giya da kuma na caca a lokuta da dama shin menene halaccin wannan kudade da Twitter suke biya shin mutun ya fi dacewa ya hakura da yin register wato monetization ko kuma ya halatta mutun yayi register monetization domin samun waɗannan kudaden Allah ya karbi ibadunmu eto Allah madaukakin sarki ya halitta mana at-tayyibat abubuwa waɗanda suke dada wato masu tsarki abubuwa waɗanda suke na halal saboda haka idan wannan aiki ne mutun yayi suka ce za su biya shi akan wannan to sai dai register ya ake kudi ake biya in mutun zai monetization na Twitter kudi yake biya eh eh kudi ake biya a cikin register din to idan mutun idan mutun yayi wannan to kaga ya shiga cikin nau'in caca kuma babu wata fa'ida na register din in banda a sa maka advertisement ko akwai wata fa'ida da ake samu a to in akwai wata manufa wanda ba manufar kawai kan cewar zaka rinka samun kudi ta hanyar advert ta hanyar talla da za a sa ba in akwai wata manufa daban to wannan ba zai zamanto caca tsagwaranta ba amma in babu wani abu da ake yi a cikin register sai dai ta baka damar a rinka amfani da account ɗinka ana advertisement saboda haka zaka samu wani abu a kai to wannan zai zamanto caca amma in yana da wata fa'ida daban to za a iya cewa wannan kuɗin da ka bayar domin wannan fa'idan ne to ku bari sai an ƙara bincike dan haka ku bari zan yi bincike akan wannan insha Allah sannan ai na'am na'am ha ai ka san yanzu wato wai duba da cewa ba shine kadai mai a hanyar neman kuɗi ba amma wato kada mu saurin toshewa mutane hanya ta arziki da Allah ya bude musu wanda yake za su samu musamman yanda hanyoyin neman arziki din suka zamanto suna dada takura eh to amma dole mu kokari mu taqiqin da'a ga Allah da da'a ga manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka zan ƙara bincike insha Allah akan wannan in Allah ya kai mu gobe sai ya amsa bismillah
alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim yas'alukan nas 'anis sa'a قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا
حسبك.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
نعم. Allah jalla wa ala yace yas'aluka an-nas, mutane zasu suna tambayarka ani sa'a dangane da sa'ar al-qiyama, wato tashin al-qiyama, sa'ar lokacin tashin al-qiyama yaushe za ta kasance. Qul inna ma ilmuha indallah, ce ne ilmin ta yana wajen Allah ne kadai, ilmin al-qiyama yana wajen Allah kawai. Allah bai sanar da wani annabi ko wani manzo ko wani mala'ika makusanci ba. Allah ya bar ma kansa sanin lokacin sa'ar al-qiyama. Inna Allah indahu ilmu sa'a, Allah a wajensa kadai ilmin sa'ar al-qiyama take. Wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba, me zai sanar da kai wataƙila ita tashin al-qiyama ta kasance kusa, kusa take saukarta, zuwanta. Saboda baka sani, saboda ba wanda ya sani, ba wanda zai san lokacin da za ta zo, ta yi lokacin da kake tambayar lokacin gab take ta zo. Wannan munasabar alakar wannan ayar da abin da ya gabata shine ayar da ta gabata ta yi baganar wato azabar duniya ga kafirai masu cutar da muminai. An ce mal'uni na aina masu kifu ukhidhu wa qutilu taqtila, aka ce musu tsinannu ko ina aka same su a karkashe su mummunan kisa. To kuma sai gashi akwai waɗanda suke ba lalle ya zamanto kan cewar wannan la'anar ta hau kansu ba, kuma an kama su an karkashe su, ko kuma a yi musu haka din a nan duniya. To amma iyakar ta kenan, to sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan ayar domin shimfiɗa ga abin da zai zo na tabbatar da azabar ranar lahira. Domin ranar lahira shine abin da ranar lahira lokaci shine lokacin wato ainihin tabbatar da sakamako duk abin da za a yi a nan duniya, wato ba shine sakamako na ƙarshe ba, sakamako na ƙarshe na hakika a ranar lahira ne, domin shine lokacin da za a yi hisabi. To sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi abin da mutane suke yawan yi wajen tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Masu tambaya nan an ce yas'aluka an-nas, mutane suna tambayarka, za su tambaye ka. Masu tambaya akan sa'ar al-qiyama ya haɗa kafirai da munafikai, waɗanda suke su suna shakka akan sa'ar al-qiyama. Yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha, da kuma yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha, da kuma yas'alunaka ani sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi. To nan masu tambayar kafirai suna tambaya saboda istihza'i da cewar waito yaushe kiyamar za ta zo, suna ba'a, suna ganin sun kwana sun tashi ba abinda zai zo. Saboda haka wannan jinkirin na zuwan wannan su a wajensu dalili ne akan ba za ta zo ba, dalili ne akan ba za ta, saboda haka tambaya ce ta istihza'i. Su kwa muminai suna yin tambaya akan sa'ar al-qiyama, su ma suna tambaya saboda jin tsoron, wato abin saboda suna jin tsoron saukarta, suna jin tsoron zuwanta, saboda suna tambaya akan sa'ar al-qiyama domin wato tsoron da suke ji sai akan wato yaya za ta kasance, menene sifar yaya tashin al-qiyama yaushe za ta kasance. Wani kuma waɗansu kuma suna tambaya ne domin sanin menene abubuwa wato na labaran gaibu domin su yi tanadi a kanta. Kamar wanda ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah mata sa'a, yaushe sa'ar al-qiyama za ta kasance, ya ce wa madha a'adatta laha, wani tanadi kai mata, wani shiri kai mata, in kana tambaya don ya nuna masa cewar muhimmi akan sa'ar al-qiyama ba yaushe za ta zo ba, yaya za ta same ka, a wani hali za ta same ka, me ka shirya mata. Sai ya ce wallahi ya rasulullah ma a'adattu laha kathira salatin wala siyam walakinni uhibbu llaha wa rasulahu, banta na dan mata sallah mai yawa wala azumi mai yawa ba sai dai ina son Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam sai yace al mar'u ma'a man ahab mutun yana tare da wanda yake so Anas ibn Malik yace ba mu taba jin dadi ba irin wannan maganar da wannan amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan ba kauye da yazo yayi masa wannan tambaya yace to ni ina son annabi sallallahu alaihi wasallam ina son abubakar da umar kuma ina fata zan kasance tare da su ranar alkiyama to wanda ya nuna mutun ka so mutane so na gaskiya wannan zai hada ka tare da su ranar alkiyama Allah ka hada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da sauran sahabbai to saboda haka tambayar tana zuwa akwai wanda ake inkari akwai wanda bata ba a inkari wanda yake tambaya akan sa'ar alkiyama dan izgili to wannan irin halin kafirai kenan yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wadanda ba sa imani da ita suna gaggawar ta zo wadanda ku suka yi imani mu'minai mushfiquna minha suna cike da tsoro daga saukar sa'ar alkiyama to sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya gaya ma mutane cewa ilimin ta yana wajen Allah kar su taba tsammanin za su san lokacin tashin alkiyama kaga ai Allah ta'ala cewa ataha amruna laylan aw nahara al'amarin mu zai zo mata ko dare ko rana wato wannan ba wai ana nufin ko yazo da daddare ko yazo da rana ba lokacin da sa'ar alkiyama za ta zo dare ne wajen wadansu rana ce wajen wadansu dare ne wajen wadansu rana ce wajen wadansu wannan ishara ne ga yanda lokutan duniya din nan take lahaza ce guda kamar kimtawa wama amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab aw aqrab sa'ar alkiyama bata fi kimtawar ido ba koma kasa da haka ko kusa da haka to sannan sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam me zai sanar da kai cewar ita sa'ar alkiyamar wata kila ta riga ta zamanto kusa ta kasance a kusa to kuma ma hakika dai take shine cewa duk wanda ya mutu ai kiyamarsa ta tashi man mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tsaya an yi masa shikenan ai kai shiga cikin lahira daga ka mutu sai ka tafi barza in ka tafi barza sai dai kawai ka je kai ta an ajiye ka ne dan jiran sa'ar alqiyama dan jiran zuwa kiyamar ta riga ta zo wannan izgili ne eh mutane suka faɗi wannan wai ina ma shine da kahon ya tashi wato ya hura ai tashin alkiyamar gabaki daya kowa ma ya tashi duniyar ma duk ta tashi wani kai wannan su'ul adab ne mugus taladabi ne ga Allah akan abin da yake babban mala'ika shine zai yi ka rinka kamanta kanka da shi Israfil wal iyadu billah sannan Allah ta'ala ya ce inna Allah la'ana al-kafirina lalle Allah ya la'anci kafirai wa adda lahum sa'ira kuma ya tanadar musu ruta ta sa'ir ita ce mai tsananin huruwa yadda take ruruwar ta mai tsanani ce ɗaya daga cikin sifofin wutar jahannama kenan Allah ya kiyashe mu da ita ma'anar Allah ya la'anci kafirai Allah ya nisantar da su daga rahamarsa wannan a lahira ne a lahira Allah ya nisantar da su daga rahama sannan ya hada su da wutar sa'ir a duniya ma can an riga an faɗe su mal'unina aynama suqifu qutilu wa qutilu taqtila an tsine musu a nan duniya an nisantar da su daga dukkan alheri la'anar duniya daban take da la'anar lahira ita la'anar lahira ta dindindince har abada suna cikin nisa daga rahamar Allah Allah ya kiyashe mu wato wannan shi yasa ayar sa'ar tambayar akan sa'a ta zamanto shimfiɗa akan wannan hukuncin ba wai kawai waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai za a yi musu azaba a nan duniya ta tsinuwa da kisa abin ya tsaya a nan ba a ranar lahira kuma la'ana ta tabbata a gare su sannan Allah ta'ala ya ce khalidina fiha abada masu da halin kasancewarsu suna masu dawwama a cikin ita wannan wuta ta sa'ir har abada da kuma ita wannan la'ana saboda haka damirin yana komawa ya zuwa ga ita wutar sa'ir din da kuma ita la'anar da ake fahimtar ta daga inna Allah la'ana al-kafiri an yi takidin inna din domin muhimmancin labarin wannan labari ne muhimmi da ya wajaba a kasa kunne aji la yajiduna waliyan wala nasira ba sa samun wato masoyi wanda zai jibinci kare su majibinci mai ba su kariya wanda za su je su rusa masa kuka ya rarrashe su ya ce to ba komai za a dena ko kuma ku yi haƙuri ya kusan karewa babu wannan wala nasira babu mataimaki wanda zai ije azabar daga gare su ya ce a dakata a dene musu wannan azabar babu wannan gare su tunda idan mutum ya shiga cikin halin matsi farkon wanda zai nema shine wato majibincinsa ya nemi mahaifinsa in yaro ne yana kuka ina mahaifinsa ina babansa ina babansa ina ƴan uwansa ina danginsa su ne dai suke zamantowa waliyan mutum dangin mutum majibintansa asibai to yayin da duk mutum ya shiga cikin tsanani su yake nema to a ranar tashin alkiyama babu wannan yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani duk wani makusanci duk wata nasaba ta yanke fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu babu nasaba a tsakankanin su a wannan rana ko kuma an-nasir wanda yake zai baka kariya wanda yake da alfarma da matsayi zai je yayi ceto yace waɗannan a kyale su to su kafirai ba za su samu wannan ba akwai masu ceto amma kafirai ba za su samu waɗannan masu ceton ba yawma tuqallabu wujuhuhum finnar a ranar da ake jujjuya wato fuskokinsu a cikin wuta wato wannan zarafi ne na wannan la'anar da za ta same su ne a ranar da ake jujjuya fuskokinsu a cikin wuta wato ana juya fuskokinsu a cikin wuta don kowane bangare na fuskar wutar azabar ta taba shi inda aboje ɗaya ne suke wannan fuskar ce za ta samu azabar sai ya zamanto ɗaya fuskar da bata samu azabar ba kamar ta samu wani nau'i na hutu ita kuwa azabar Allah babu hutu gare ta babu zancen hutawa to saboda haka hatta fuskar ta su ma juya ta ake yi an ambaci fuska saboda ita ce tafi ɗaukaka a jikin mutum kuma ita ce inda dukkan wato wuri mai ji a jiki ya fi yawa a nan gani yake a nan baki yake a nan kunne yake kuma fatar fuska ta fi kowace fata jin zafi to shi yasa sai aka keɓance ta da ambato da kan cewar azabar wato za a sallada ta wato ana kamar an sallada ta ne gabaki daya akan fuskokinsu yaquluna ya laitana a cikin wannan hali suna cewa ya laitana ya kai canmu wato suna kiran da na sanin su suna kira dan aji akan cewa sun fai da na sani kowa ya shaida akan cewa sun yi da na sani akan abin da ya same su kai canmu ata'ana Allah wa ata'ana rasula ina ma da mun bi Allah mun bi manzo ina ma da a ce mun yi biyayya da Allah mun yi biyayya ga manzo wato a lokacin nan za su yi wannan shaidan tun anan ake gaya mana kan cewa wannan shine halin su ana suranta mana halin wutar jahannama babban abin da za su yi nadama a kansa shine cewa ba su yi da'a ga Allah ba su yi da'a ga manzo ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa yawma ya'abdu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila a ranar da azzalimi zai rinka cizan hannayensa yana cewa ina ma da a ce na ɗauki hanya tare da manzo na bi hanya ta daidai babban abun wato manzan da suka rinka izgili da shi manzan da ake cewa manzan da suke yi masa idaya suke cutar da shi suke bakanta masa to a ran nan suke kuka suke nadama ina ma da sun yi da'a a gare shi ar-rasula nan ya zo da aliful itlaq don ar-rasul baya zuwa da tanwini sai dai ya zamanto rasulan in babu alif da lam amma anan haka ya zo a cikin mushaf da aliful itlaq saboda haka alqurra suke karanta shi a haka a ta'an ar-rasula kamar yadda yake qira'at jumhur in sun yi waqafi in sun wuce kuwa sai su isqatin alif din su ce ata'an Allah wa ata'an ar-rasula wa qalu illa Nafi' da Ibn Amir su suka karanta shi da cewa da ko a wucewa ko a tsayawa duk suna tare da suna yin alif din na al-itlaq Abu Umar kuma shi kuma bashi da alif din ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasul haka yake tsayawa akan ayar ko a waqfi ko a wasali وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا كما سكتي يا أبنججمو مومن يبيايا قشوا قبنمو سادتنا جمع جمع إنين سيد واتوشوا قبني سوني سراكنا وكبراءنا دكما من يمو ما سوء الفرما ما سوء فلا أجي أتكين الأومة wanda sune da ra'ayi wanda za a ce ya to me ake gani wannan abin da yazo me ya kamata mu yi wanda za a koma wajen su sune jagororin al'umma wanda ake ji sune masu ra'ayi mu mun bi shugabannin mu da manyan mu fa adalluna sabila sai suka batar da mu ta farki rabbana atihim dhi'fayn min al'adab to ya ubangijinmu kun ga wannan suka sake maimaitawa saboda sun zo mahalli ne da suke tsammanin za su samu a tausaya musu wato ba laifin mu bane batar da mu akai ya ubangijinmu mun bi shugabannin mu mun bi manyan mu sai suka batar da mu hanya ya ubangijinmu suka sake maimaitawa rabbana atihim dhi'fayn min al'adab ka ba su ninki ribi biyu na azaba shi za ka ba su wato suna ganin yin haka kamar zai rage musu azaban dan an ba su ribi biyu wannan ba zai rage musu tasu azabar ba wal'anhum la'anan kabira kuma ka la'ance su la'ana mai girma la'ana mai da ku fa a nan duniya su ake zugawa suna yin batanci ga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin batanci ga mu'minai su ne yan kan zagin yin batanci su za a zuga a sanya su su je su yi aika aika su duk abin da za su amma yau gashi ga abin da suke fada suna barranta itabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wara'u al'adab wa taqatta'a bihim al'asbab duk wata alaka ta yange kaji har cewa suke ka tsine musu ya Allah tsinuwa mai girma kamar yadda take qira'ar asim sauran qurra'a suka ce wal anhum la'anan kaseera ka tsine musu tsinuwa mai yawan gaske wato ba tsinuwa daya ba tsinuwa bayan tsinuwa saboda bakin ciki kan cewa ya akai muka biyayya to amma wannan nadama za ta amfana a nan duniya Allah ya bawa mutane hankali su auna abin da shugabannin su da sarakunan su suke gaya musu su auna abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wanne hankali zai rinjayar wanne hankali zai rinjaye wanne tunani zai rinjayar amma ba su yi tunani ba sun yi da'a makauniyar biyayya kawai saboda waɗannan akan abin da iyaye da kakanni suke saboda kawai waɗannan su ne manya kuma suna ganin duk wanda yake babba ai shine wanda Allah ya raba ya bawa kamar wannan girman alama ce ta yardar Allah bayan kuma zaka in mutum mai hankali ne zai tsaya zai duba nawa ne aka samu mai girma amma watsatse nawa ne wanda aka samu mai girma mai bata al'umma mai bata yaran mutane mai bata matan mutane mai cin dukiyar mutane azzalimi mai azzalimi mai handume dukiyoyin maraya saboda haka girma da matsayi ba shine yake nuna kan cewa wannan mutumin kirki bane saboda haka kaga ba wani abu wanda yake zaman to hijabi da ya buye gare su kan har za su auna waɗansu manyan su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kadan alamar ba tai daidai ba yayin da suke rigima a tsakankanin su waye zai sa hajarul aswad a makanin su suka ce farkon wanda zai zo ta wannan kofar sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gabaki dayan su babu wanda ya saba suka ce mun yadda da al'amin mun yadda da al'amin ga wannan shaidar da suka yi masa amma yana fadan abin da ba su taba samun sa yayi ƙarya ba kuma kishiyoyin sa makiyin sa suna fadan kishiyar wannan sai ku bi su ku kyale magana wanda hankali ya rinjayar da ita kuma dukkan tunani na kirki ya tabbatar da ita ku zo ku bi su saboda haka fala ta shaidan kansa barranta zai yi da su yace fala ta lumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kawo kanku kiran ku nei kuka yadda su ma haka suka yi shi yasa nan Allah madaukakin sarki bai fada ansar da za a ba su ba amma a can suratul a'rab wa qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula'i adalluna fa atihim adaban dhi'fan minan nar sai Allah yace yayi musu jawabi anan yace qala li kullin dhi'fun walakin la ta'lamu ko wadanne sai sun samu ribi su wadanda suka batar suna da ninkin azaba azabar batar su da azabar sun batar su kuma wanda suka bata suna da ninkin azaba azabar sun bata da kuma azabar sun yi da'a makauniya sun taimaka ma fandararrun shugabanni akan su aiwatar da abin da suke so na fitsara da ƙaryatawa ga gaskiya to sannan bayan wannan wa'azi da Allah madaukakin sarki yayi sai kuma Allah ta'ala ya yake yayi ya janyo hankalin mu'minai ga wato su kiyayi cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗi sakamakon wanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa cutar da shi cutar da Allah ne da kuma irin la'anar da ta tabbata ga masu yi to sai kuma Allah ya sake wa'azi a wajen ƙarshen surar da ake yayi cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina adaw Musa ya ku wanda suka yi imani kada ku zamanto tamkar waɗanda suka cutar da annabi Musa suka cuci annabi Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu sai Allah ya kubutar da shi ya barrantar da shi daga abin da suka faɗa na cutarwa a gare shi wa kana inda Allahi wajiha kuma shi Musa ya kasance mai alfarma ne a wajen Allah mai matsayi ne a wajen Allah wato Allah ya ce kar ku yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda bani Isra'il suka yi ma Musa suka cutar da shi nan an zo da ita a dunkule kamar yadda a cikin suratul saf ita ma Allah ya ambace ta a dunkule wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi limatu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum ya ku mutane na me yasa kuke cutar da ni bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku sun cutar da annabi musa suka ce arina allaha jahara ka nuna mana Allah balo balo sun faji zancen Allah kuma kamar yadda yazo a cikin sifrul khuruj a cikin exodus suka je suka ce lokacin da sun Allah fa ya tsirar da su daga fir'auna sun tsira daga cikin teku amma suna cikin sahara din nan suka ce kai mu muna wajen bani Isra'il suna bautar da mu shi yafi mana bisa muna yawo a cikin wannan hamada mu je mu mutu kawai gara ma ka maida mu can haka suka gaya masa kuma sun kasance suna aibata shi yayin da yake manzo din suna cewa saboda kamar yadda yazo a hadisin Abi Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi Musa mutum ne mai kunya mai suturce kansa al'adab bani Isra'il suna wanka tare to shi in zai wanka sai ya tafi can nesa saboda kunya da suturce kansa ba wanda yake ganin sa sai suka yada cewa ai abin da yasa yake boye kansa yana da cutar baras ne ko kuma yana da kayan maza cewa wato marenansa manya ne har ma sun kumbura saboda rashin lafiya ko kuma yana da wani aibi dai a jikinsa shi yasa yake boye kansa to wannan abin da suka yi masa na cutarwa shine Allah ya ce kar ku zamanto tamkar su to sai Allah ya kubutar da annabi Musa shine wata ran ya tafi zai yi wanka ya cire kayansa ya dora akan wani dutse ya shiga yana wanka ya gama ya fito zai dauki kayansa sai dutse ya tashi ya fita a guje da kayansa ta ji mu'jiza ya bi shi yana saubi hajaru kayana ya kai dutse dutse bai tsaya ba sai da ya wuce da shi ta taron bani Isra'il sai suka gan shi da kyan jiki da kyan sifa ba shi da wani aibi suka ce la ashe Musa ba shi da wani aibi wato sai da Allah ya nuna musu wannan sannan suka daina aibata shi sannan annabi Musa ya zo sannan dutsen ya tsaya ya soke kayansa annabi Musa ya dauki kayan ya sanya sannan ya dauki sandansa ya rinka dukan dutsen da sandan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal hu lanadaban yana da kurmi wato ya nitse inda annabi Musa ya dake shi dutsen fa ya nitse mu'jiza ta annabi Musa kakkarfa ne mahangurba daya makafiri ya ta ya dangara shi da lahira to kuma ballantana wannan na mu'jiza to sai Allah ya ce wa kana inda Allahi wajiha shi annabi Musa mai alfarma ne a wajen Allah Allah da kansa yake faɗa mai girma ne a wajen Allah to malamai Ibn Abbas ya ce mujabud da'awa ne mai amsawar addu'a ne kuma wannan alqur'ani ya nuna aiko yace qad utita su'laka ya Musa abinda ka tambaya an baka haka Allah ya faɗa wannan kun ga kalam ne na Allah umarni ne abinda ka tambaya an baka saboda haka duk abinda ya tambayi Allah ya bashi shi yasa kuma aka ce wato Allah da alfarmarsa Allah yayi masa wato rahama wanda yake baya irin wannan rahamar sai ga daidaikun bayi وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا daga rahamanmu muka bashi dan uwansa ya zamanto annabi yace wab'ath ila harun wa arsil ila harun ka aiko zuwa ga harun kaji annabci da Allah ne yake zaba yake bayarwa amma shi ya tambayi annabci kuma aka bashi ga dan uwansa to matsayin sa kenan wajen Allah to wanda yake da irin wannan matsayi amma kace bani Isra'il suka cuce shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sa a wajen Allah ya ketare matsayin annabi Musa saboda haka idan kuka cutar da shi ku kun fi bani Isra'il mamuni shi yasa wata ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima sai wani mutum yace wannan raban ba dan Allah aka yi shi ba Abdullahi bin Mas'ud ya ji magana nan tai masa nauyi yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin jama'a sai ya masa rada yace gashi abinda wani yace ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar sa tai ja fushi ya bayyana a gare shi sannan sai yace rahimallahu rahmatullahi ala Musa rahamar Allah ta tabbata akan Musa laqad udhiya bi akthar min hadha fa sabar an cutar da shi da abinda yafi wannan sai yayi hakuri saboda haka shi ma tunda Allah ya ce masa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul dan haka kai hakuri kamar yanda ulul azmi daga manzanni suka yi hakuri to dan haka ya zamanto mai hakuri sai ya hakura da abinda aka gaya masa Dhul Khuwaisira shi ma da yazo ya gaya masa haka yace wai hak miskini wane ne zai yi adalci in ban yi adalci ba yace ka tabe kai asara in ban yi adalci ba sannan yace an cutar da annabi Musa da abinda yafi wannan amma yayi hakuri to bayan Allah madaukakin sarki ya tsarkake mu'minai daga wannan dabi'a to sai kuma yayi umarce su da samun abin da zai kawo musu gyara wato dama haka ake yi ay takhliya qabla tahliya ka rabu da miyagun dabi'u sannan kuma ka sifantu da kyawawa sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani aka fuskance su da wannan kitabi ittaqullah ku ji tsoron Allah wato a cikin dukkan al'amura musamman ma a cikin abin da zai kai ku zuwa ga yin batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana magana ta daidai as-sadid shine wanda yake toshe wuri wato as-sad shine rami da aka zo aka toshe kamar sad na yajuju wa majuj kaga rami ne ai kafaci a tsakankanin dutse aj'al bainakum wa bainahum radma a'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum sadda ku taimake ni da karfi in sanya wato abinda zai toshe wannan wajen to as-sadid shine wanda yake daidai kaga in kana so ka sanya abu saiti dole sai ya zamanto a daidai yake da kafar wato ku faɗi magana magana mai saitin daidai in kuka yi haka Allah ya ce yuslih lakum a'malakum Allah zai kyautata ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku tsoron Allah ya hada dukkan komai barin mummuna da aikata kyakkyawa to amma a ciki kuma aka ce ku faɗi magana ta daidai maganar daidai ta hada ambaton Allah da yada ilimi da yada sunnar annabi yada ilimin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yada maganganun sahabbai da tarihin su da tarihin magabata na kwarai da hukunci hukuncen su da maganganun su da fiqihun su da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da kuma magana kyakkyawa wajen mu'amala ta nasiha ta magana mai faranta rai ka gaya ma dan uwanka abinda zai faranta masa rai kamar in kana son sa kace kana son sa kada ka aibata shi kada ka mugusta shi kada ka ince shi kada kai masa ba'a duk wannan baya daga cikin alqaulus sadid to in wannan magana ta daidai ta yado a cikin al'umma sai al'umma ta gyaru domin tasirin magana magana tana da tasiri wajen gyara al'umma tana da tasiri wajen bata al'umma shi yasa Allah ta'ala yace qulli wa qulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka gaya ma bayina su faɗi magana da take ita ce mafi kyau wato kaga akwai magana mummuna akwai magana mai kyau akwai magana mafi kyau to in kana da magana mafi kyau kar ka batta kaje zuwa ga mai kyau kace ai na ga masa ai magana kyakkyawan magana na fada bayan ka san akwai wanda ta fita kyau to abinda zai biyo baya sai kai shirin daukan sa domin inna shaytana yanzagu bainahu shaytan yana kawo baci tsakanin su yana kawo batanci a tsakanin su amma in ka fadi magana mafi kyau to ka gama da shaytan amma ko kyakkyawa ka fada shaytan zai iya cewa wai shi yana takamar gaskiya shi yasa ya gaya maka haka to ka kyale shi da gaskiyar sa mana ai gaskiyar da ya fada ga abin da yake nufi sai ka ka ya sanya maka abin da zai kawo baci amma yayin da zaka yi taharni din mafi kyau ka fada to ka toshe ma shaytan duk wata kafa da zai iya fada to wannan ya nuna mana muhimmancin cewar wato mutum ya rinka kama harshen sa ya ciza kafin ya fada ya auna kafin ya fada yaya tasirin wannan maganar me za ta kai wannan muhim wata fahimta za a yi ma wannan maganar me za a dauka manufa ta ka rinka auna wannan ka zamanto mai aiki da lura wajen abin da za ka fada to idan kuka yi haka shine Allah ya ce zai gyara muku ayyukanku wannan kun ga laf wa nashr ne al-manqus ma'kus zai gyara muku al'amarinku in ku fadi kaulan sadida zai gafarta muku zanubanku in kuka ji tsoron Allah domin yayin da mutum ya ji tsoron Allah in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum in kuka bar manyan zanuban da kuke aikatawa zamu yafe muku kananan zanuban ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا شي واتو جن tsoran Allah shine yake sanya zinubai Allah ya yafe su ko da mutum bai tuba ba sai Allah ya yafe masa yace ai Allah ya san cewa wannan wato da gaske ya dauki tafarkin rike Allah ne to sannan sai Allah ta'ala yace wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima wanda di yaba Allah da manzansa wannan ya samu rabo rabo mai girma nan bai ce wadanda suka yi wannan aikin sun samu rabo mai girma ba dan ai ta'mimi wannan yana daga cikin balagal alqur'ani duk wanda yaba Allah da manzansa ko wane ne shi ko mace ko namiji ko babba ko yaro in dai yayi da'a ga Allah da manzansa da kuma kowane nau'i ne na da'a ta Allah kowane nau'i ne na da'ar Allah wannan ya rabota rabo mai girma wannan ita ce aya wadda take mai nuna mana muhimmancin da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take bude mana kofar samun rahama to sannan Allah ta'ala ya ce
inna a'adna al-'amala 'ala as-samawati wal ardi wal jibali wa amina an ya'minna wa ashfa'na minna وأشبرنا منها وعمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
الله يتي إنا أردنا الأمانة للي مؤمن بجرد أمانة wannan taukidin da yazo da inna dan a nuna muhimmancin wannan aya lalle hakika mun bijirar da amana ga sammai da ƙasa da kuma duwatsu fa abaina an yahmilnaha sai suka ki su dauki wannan amanar wa ashfaqna minha suka ji tsoranta wa hamalaha al-insan amma mutun dan adam sai ya dauke ta ibnu adam innahu kana zaluman jahula lalle shi hakika ya tabbata mai yawan cutar kansa ne mai yawan wauta ne mai yawan jahilci wannan ita ce ayar da ta isar da maqsudin surar na wato rataya dukkan al'amuran da suke faruwa a rayuwa da dukkan tsare-tsare da shari'a ta zo da shi a rataya su da asasin imani cewa dukkan wannan abin da aka yi fa wato shine maqsudin halittar dan adam shi yasa ta zamanto dan adam ka zamanto dan adam baka zamanto kiyashi ba baka zamanto jaki ba baka zamanto kare ba saboda ka yadda zaka dauki amana mecece amanar kamar yadda yazo daga tafsiran magabata ibnu abbas da da su mujahid shine cewar abinda Allah ya bijiran ma waɗannan manya manyan halittu nasa shine da suka ce mecece amanar Allah ya ce musu in kuka yi kyakkyawa za ku aikata kyakkyawa ai muku sakamakon kyakkyawa ku aikata mummuna ai muku ukubar kun aikata mummuna suka ce a'a ka kyale ma inda muke muna da a gare ka a cikin dukkan hali haka sama tace haka ƙasa tace haka duwar watsu suka ce ka duba girman waɗannan halittu suka ji tsoron daukan wannan amana amma kuma ka duba dan adam dan adam a rauninsa da kaskantarsa da shi ba komai bane amma Allah ya bashi wani irin fadin rai gani yake har saman ma zai iya tabota in yana tafiya ya daga kafadarsa wai shi mai tsawo ne wai shi babu kamar sa har zai iya wai yana ganin ma zai iya kere zai iya tabo sararin samaniya ne yana taka kasa da karfi kamar wai zai keta kasar ne duk fadin ran ba gaira ba dalili bayan girma ba nasa bane saboda ga halittu masu girma to sun fi shi sanin Allah sun fi shi sanin nauyin amanar suka ji tsoro to ita wannan amanar ita ce a jumlace su ne suka hada dukkan abubuwa na ajiyar Allah wanda ibnu abi zaid yake cewa a'ana lillahi wa iyyaka ala hifzi wa da'i illa Allah ya taimake ni ni da kai akan kiyaye ajiyar Allah da jinka da ganinka da maganarka da da abinda da cinka da shanka wato shine cikinka da farjinka da abinda kake riƙe da shi da abinda kake tafiya da shi da hannunka da kafarka waɗannan gabobi guda bakwai sune za a yi maka tambaya akan su domin duk abinda kake yana rataye da waɗannan ne to sune ajiyar da Allah ya baka sune amana to mutum ya dauki wannan amanar amma kuma ya zamanto mai yawan zalunci mai yawan zaluncin sa ya bijirar wato da kansa a bai cika wannan alƙawari ba bai kiyaye girman wannan amanar ba bai kiyaye girman wannan amanar ba ita amana ita ce abinda ta mayar da mutum daban da wanda ba mutane ba shi yasa duk wanda baya rikon amana to wannan kamar ma ba mutum bane tunda abinda ya mayar da kai ka zamanto mutum rikon amana da haka duk wanda baya rikon amana ba mutum bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la iman liman la amanata la babu imani ga wanda ba shi da amana to mutum ya zamanto mai yawan jahilci mai yawan cutar kansa yanda bai cika bai rike amana ba kuma mai yawan jahilci saboda bai san akibar abin da za ta zo masa ba kuma ta nan shedan yake zuwa kuma waɗannan sifofi guda biyu sune sifar wato sune sifar dukkan wani mummuna da zai samu dan adam da kuma sifar abin da yake kawo ma al'umma gurɓacewa da lalacewa jahilci da zalunci jahilci shine zai sa ka san wato baka san abu ba ka je kana cewa shine ko kuma ka jahilci abin da dan uwanka yake faɗa ka zo kana rigima da shi a zo ana ta faɗa ana wanda har zai kai ya zuwa ga zubar da jini da yaƙe-yaƙe ko kuma zalunci ka san dan uwanka wato akan daidai yake amma ka ce tunda kai ba kai ne ba tunda ba kai ne kai ba saboda haka shi abin da ya ba daidai bane sai sabani ya turnike har ya kai ya zuwa ga yaƙe-yaƙe to Allah ta'ala yake liyu azziballahu almunafiqina walmunafiqat sai Allah yayi azaba zai yi sai Allah sannan Allah zai yi azaba wato da ake wannan lam din ba wai ta ta'lil bace ta sayrura ce sannan Allah bisa wannan tsarin da yayi cewa dan adam ya dauki wannan amanar to abinda zai biyo baya shine sannan Allah zai yi azaba ga munafikai maza da munafikai mata da mushrikai maza da mushrikai mata kuma ya karbi tuba ya tuba ga mu'minai maza da mu'minai mata wato ya san cewar saboda sifar su ta zalunci da jahilci za su tintibi za su cuci kansu za su yi wauta to amma sai Allah ya karbi tuban su saboda imaninsu ba zai bar su zamanto sun dawwama a cikin zalunci ba ko sun dawwama a cikin jahilci ko sun kauce za su dawo to wannan sunnar Allah ce cewa ya bar kofar tuba a bude, cewa komai yaushe indai dan adam, indai dan adam zai zame, indai zai dawo ya tuba, to Allah zai karbi tuban sa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, kuma Allah mai yawan gafara ne, yanda ya zamanto wato tawayar da za ta zo daga ɗan adam wajen rukun amana ya zamanto ya yafe musu, kuma rahima mai tsananin jin kai ne ya zaman yayin da yayi musu kyakkyawan sakamako akan da'a su, kuma ya zamanto bai rufe musu kofar tuba ba. To wannan shine karshen wannan sura mai albarka, wadda muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mana hasken alqur'ani a cikin zukatanmu. Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya, ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya, ka ba mu ikon nisantarta. Allah ka sanya mu zamanto jagorori ga masu tsoron Allah. Muna roƙon akwai ƴan uwanmu da akai musu rasuwa, wani ne ko wanda Malam Ishaq, akwai ɗan uwanmu ladanmu na biyu Malam Ishaq Buwala, jiya da magariba Allah ya ma mahaifinsa rasuwa. Kuma mahaifinsa, duk da su a wajen ƴan uwan Kirista ne, amma Malam Ishaq ya bashi kalmar shahada. Kuma ko cikin azumin nan ya fara azumi, sai rashin lafiyar nasa ya dawo, saboda haka musulmi ne, ya mutu musulmi insha Allah. Muna roƙon Allah ya gafarta masa, Allah ya haska kabarinsa. Shi kansa kun san Malam Ishaq musulunta ya yi, ya zo ya zaman tola danin wani, ya zauna a wajen Malam Ahmad Algarkawi, daga baya ya zo ya zauna tare da mu a wannan masallaci yau shekaru sama da 10 yana tare da mu. Allah ya ƙara masa tabati, Allah ya bashi hakurin wannan rashi da yayi, shi kuma mahaifinsa Allah ya bashi aljanna, Allah ya sanya aljanna makomarsa, Allah ya haska kabarinsa. Malam Isa kuma Allah ya bashi hakuri. Yan uwanmu waɗanda suka yi mana wasiya ne musu addu'a saboda halin rashin lafiya, muna roƙon Allah madaukakin sarki ka ba su lafiya. A jiya akwai a cikin addu'a nace Allah ka saukar da daudarka akan wato sojojin Isra'il. To waɗansu kalmar ta yi musu nauyi, cewa kamar an ce Allah yana da dauɗa kenan. A daudar ba ta sifa ba ce, ta aiki ce, ta aiki ce, kamar azabarsa ita ce. Fa arsalna alaihim rijzan minas sama. Ar-rijz, asalin ma'anar rijz dauɗa, amma abinda ake nufi azaba, ai wato daudar azabar da ya halitta Allah ka saukar da ita ga sojojin Isra'ila, shine ma'ana. Sai dai ko ni lokacin da na faɗa, sai da nace wannan kalmar anya kuwa za a ji wata abu a cikin zuci, kar a ɗauka an sifanta Allah da dauɗa. To wato abinda ake danganawa ya zuwa ga Allah, akwai abinda yake sifa ne nasa, akwai abinda yake halitta ne nasa. Kamar baitullah, ɗakin Allah, kaga ɗaki ai ba sifa ne na Allah ba, halitta ne na Allah. Naqatullahi, taguwar Allah. To haka nan azabullahi, azabar Allah, abinda ya halitta ce. Saboda haka nan ma wannan daudar ta azaba ita muke roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya ta akan waɗannan azzalimai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina warda anna wa raddina. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.